بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر بيو قوتن سفر hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 14 ga watan November shekarar miladiya ta 2015. Wannan shine kaset na 41 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafan al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam al-Thani, Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara. Litafin Zadul Ma'ad wato wani kundi ne na komai da ruwanka dangane da duk wani abu da ke da alaka da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar ko ya rayu akai, dangane da ibadoji da mu'amaloli da harkokin yau da kullun da zaman gida da tafiya da yaki da auratayya da dukkanin wani abu da ke da alaka da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu shakka wannan malami ya kai matuƙa wajen kokarin istiqsa'in duk wani abu da ke da alaka da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Malamai suna jinjina mishi musamman da lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana matafi, ya bar ƙasar su ta Dimashq, ya tafi kasar Makka domin yin aikin haji, yana nesa da littafansa, nesa da iyalansa, nesa da gidansa. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Jama'a masu wannan karatu, idan basu manta ba, muna ta bibiyan wannan malami a inda yake ta kwararo mana bayani dangane da siffar sallar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Yana mana bayani akan gabobin da ke da alaka da ainihin bayan da ya gama bayani akan ruku'u, sujuda da makamantansu. Yanzu muna magana ne akan zama tsakanin sujuda da sujuda. A inda ya mana tsalle ya fara magana kuma akan zaman tahiya da siffanta wasu al'amura da ke alaka da zaman tahiya. A darasin da muka yi a baya mun kwana ne a inda yake cewa wa amma hadisu Abi Dawuda ana Abdullahi ibn Zubairi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama kana yushiru bi usbihi. Yace hadisin Abu Dawuda wanda ainihin ya ruwaito daga Abdullahi dan Zubair cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin nuni da dan yatsansa a zaman tahiya idza da'a, a daidai lokacin da zai fara addu'a a cikin zaman tahiyan, wala yuharrikuha, kuma baya karkada wannan dan yatsa. Fa hadhihi ziyadatu fi sihhatiha nazarun. Ibn Qayyim yace wannan karin cewa sai in yazo addu'a ne yake miƙa hannu, wato sai ya gama ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika la, in zai fara addu'a sai ya miƙe dan yatsa, sannan kuma baya karkadawa kamar yadda yake a cikin ainihin wato fiqhul malikiyya kenan. Wannan ƙarin Ibnul Qayyim yake cewa akwai tababa game da ingancin wannan ƙari. Wa qad zakara muslimun alhadith bi tulihi fi sahihihi anhu. Domin kuwa al-Imam Muslim hakika ya ambaci wannan riwaya a cikin as-sahih dinsa da tsayi doguwar riwaya daga shi sahabi Abdullahi dan Zubair, walam yadhkur hadhihi ziyadata, bai ambaci wannan karin ba. Babu shakka wannan kari shidhuzi ne a cikin wannan isnad, a cikin wannan riwaya, duk da yake isnadin ta hasanun ne kamar yadda malamai suka faɗa, amma an samu wani mutum ne mai suna Muhammad ibn Ajlan shine ya ainihin wato yi wannan kari a riwayarsa, duk da yake thika ne amintacce watan, amma ya saba wa thiqat su hudu. To dama daga cikin suwar da ake iya samun shizuzi shine amintacce ya saba wa amintattun da suka fi shi yawa, ko amintacce ya saba ma amintacce wanda ya fi shi nagarta wajen aminci. To wannan surar ta faru shine su suna da yawa, jam'u min thiqat fa khalafahum thiqatun wahidun, tari ne na ainihin amintattu suka yi riwaya sai wannan mutum mai suna Muhammad ibn Ajlan wanda bararren bawa ne na Fatimatu bintul Walid ibn Utba ya ainihin saba musu duk da yake ainihin fika ne amintacce ne Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi takhrijin wannan riwaya ta Abu Dawud a cikin littafin shi Ad-Da'ifa ya tabbatar da wannan ainihin hukunci a lamba ta 5572 ina fata mun gane wannan jama'a da haka wannan magana da Ibn al-Qayyim faɗa haka take akwai ta baba game da ingancin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama baya nike ya tsansa sai ya zo addu'a a cikin tahiyya sannan baya karkada yatsa ya tabbata yana mike yatsan tun farko kuma yana karkada ta tun farko din insha Allah bal qala a cikin riwaya Muslim din cewa akai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qa'ada fi salat manzo Allah ya kasance idan ya zauna zaman tahiyya ja'ala khidmatal yusra ga qadamahu al-yusra bayna fakhidhihi wa saqihi manzo Allah idan ya zauna zaman tahiyya yakan sanya ainihin wato kafar shi ta hagu tsakankanin cinyarsa da kwabrinsa kamar yadda muka kwatanta a ran wa farrasha qadamahu al-yumna sai kuma ya shimfida kafar shi ta dama wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sai ya sanya ainihin hannun shi na hagu akan gwiwarsa ta hagu wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna sai ya sanya ainihin kuma hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama wa ashara bi usbihi sai ya nuni da wannan dan yatsa na shi haka Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi da wannan tsayin a cikin babu sifatul julusi fi salati wa aidan falaysa fi hadisi abi dauda anhu anna hadha kana fi salati sannan a cikin riwaya abu dauda ba a ambaci cewa ma abun a cikin sallah bane wa aidan law kana fi salati lakana nafiyan wa hadisu wa ibn hujr musbita yace koda ma yazo ya ce a cikin sallah ne to shi ya kore ne da yace baya yi to an samu hadisi kuma wanda ya tabbatar da ana yi to al musbitu muqaddamun ala nafi wa huwa muqaddamun ana gabatar da wanda ya tabbatar akan wanda ya kore a cikin kaida ta usulul fiqh wa huwa hadisun sahihun zakarahu abu hatim fi sahihi yace wanda kuma hadisi ne igantacce abu hatim ya ambace shi a cikin sahih dinsa abu hatim shine ibn hibbana idan da aka ce abu hatim kuma aka danganta mishi as-sahih to ba abu hatim ar-razi bane Abu Hatim al-Razi ba shi da as-sahih. Abu Hatim al-Basti shine Ibn Hibban kenan. Shine mai littafin as-sahih. Thumma kana yaqulu bayna as-sajdatayn. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a tsakanin sujuda guda biyu yakan yi addu'a yace Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni hakadha rawahu Ibn Abbas radiyallahu anhuma anhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama manzo Allah yake yi addu'a yace Allahumma ighfirli ya Allah ka mun gafara warhamni ya Allah ka tausaya mini wajburni ya Allah ka sanya mini karfi Allah ka daure ni da karfin imani kenan domin shine jabar Allah ya dauka Allah ya sa mutun gam da katar wahdini ya Allah ka shiryashe ni warzuqni Allah ka bani arziki malan yace haka Ibn Abbas ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karama Ibn Abbas ya dashi da mahaifinsa Al Abbas wannan hadisi Al Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Abu Dawud da Al Imam Ibn Majah da ainihin Hakim da Al Imam Al Baihaqi dukkanin sun fitar da shi da isnadi wanda yake karbabbe a gun malamai insha Allah wa zakara Huzaifatu annahu kana yaqulu shi ko Huzaifa ya ambaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a a wannan wajen ya dinga cewa rabbighfirli rabbighfirli ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka gafarta mini kamar yadda al-Imam Ibn Majah ya fitar da isnadi kikkiawa wa kana hadiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama italata hadha ar-rukni bi qadari as-sujudi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a cikin tafarkin sa da shari'ar sa yakan tsawaita zama tsakankanin sujuda da sujuda da gurgurdan tsawon sujuda ba yadda mutane suke yi bisa al'adar da aka saba yanzu sai ga wani dan zama ne dan kit sujuda da tsayi wannan dan zaman dan kankani sai a sake yin wata sujuda kuma mai tsayi wannan tsayi gadarta tsayi ya saba ma ainihin equation din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a tsayi na ainihin sujuda
to haka nan zama tsakankanin sujuda shi ma da tsayi gurgurdan sujuda. Ina fata mun gane wannan. Manzo Allah ya kasance yana tsawaita shi haka yake yi. Wa hakaza as-sabitu anhu, haka ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama fi jami'il ahadith, a cikin dukkanin hadisan da suka zo suna bada labarin sallar shi. Wa fi sahihi an Anas radiyallahu anhu, yazo a cikin Bukhari daga Anas Allah ya kara masa yadda, da yake riwayar Muslim ce wannan, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaq'udu baina sajdataini hatta naqula qad awhama, manzon Allah ya kasance yakan zauna inji Anas tsakanin sujuda guda biyu har mu fara cewa kai ko ya manta ni, kad auhama ma'ana ko ya shiga cikin rudani ne irin na mutane, ya manta me yake yi, ya dade fiye da yadda aka saba gani. Wa hadhihi sunnatu tarakaha aktharun nas min ba'din karadi asri sahaba, Ibn al-Qayyim yace wannan sunna ta tsawaita zama tsakanin sujuda guda biyu, mutane da dama sun yi watsi da ita musamman bayan shudewar zamanin sahabbai, ma'ana ba tun yau bane kenan, ta daga cikin asnal mahjura wanda aka yi watsi da su ba a aiki da su. Allah ya taimaki musulmai akan raya sunnoni ire-iren waɗannan. Wali hadha qala thabit, da haka ne Thabit al-Bunani yake bada labari, wa kana Anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu, yake bada labarin cewa ya ga Anas yana yin wani abu a cikin sallah wanda ya ga sauran mutane ba sa yin wannan abu. Yamkusu baina sajdataini, yace na ga Anas yana zama tsakanin sujuda guda biyu, hatta naqula har mu dinga cewa kad nasiya, kai ko ya manta ne, ko a ce au kad auhama, ko ya shiga cikin dimuwa ne ya manta me yake yi. Wannan ya tabbata daga ainihin Thabit a cikin ainihin littafin Sahih al-Bukhari da Muslim da wasu littafai. Wa amma man hakama sunnata wa lam yaltafit ila ma khalafaha, yace amma bayan wucewan zamanin sahabbai din, duk mutumin da yake kai hukunci zuwa ga sunna, ya zama da sunna yake aiki, ahlus sunna ne shi na gaskiya, dan izala ne na gaskiya, salafi ne na gaskiya, ansarus sunnati ne na gaskiya, wa lam yaltafit ila ma khalafaha, mutumin da baya waigawa ya kalli abin da ya saba wa sunna ko maganar waye, fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadha alhadiya, to irin wannan mutumin baya daukan abin da ya saba wa wannan sunnar da muhimmanci, ma'ana bai wani kula da abin da mutane suke yi, yace shi ma bari ya ci gaba da yadda aka saba. Duk mutumin da yake bin sunna ba ruwan shi da abin da ya saba wa sunna, wannan ita ce lazumin mutum yana bin sunna, ma'ana ya zama sunna ita ce ka riga ka bada alaji dinka kai cafa kai mubaya a gare ta, duk abin da ya saba mata ko maganar waye za a yi wurgi da ita da gurgurdan muninta. Idan kuskure ne a aje ta a matsayin kuskure, idan ganganci ne aje ta a matsayin ganganci, haka in bid'a ce ko maguzanci ko fasikanci ko kama karya ko meye da sunanta, za a mu'amalance ta da gurgurdan sunanta. Abinda ba za a yi mata ba shine ba za a aje sunna ya aiki da wannan magana ba, sawa'un wannan maganar limami ne ya fade ta, sahabi ne, wani babban shehi ne, wani hafizi ne, wani shugaba ne, wani wanda yake sauraron shi ne, shugaban wata kungiya ne, iyaye ne, wani malami ne da kake kaunarsa ko ka ta asiranta da shi, ko waye, ko shehi ko wali, ayyan makana bai halasta ka aje magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka bi magana shi ba. Idan mutumin kirki ne wanda aka san shi da nagarta cewa shi ma yana iyayensa wajen bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai a nema masa uzuri a riƙe Allah ya gafarta mishi, amma ba za a yi da magana ba. Idan ku da mutumin banza ne wanda aka san shi dan bid'a ne ko batacce, ba wani uzurin da za a nema mishi, sai a yi mishi ainihin raddi da gurgurdan munin aikinsa. Idan ta kama a yi mishi raddi mai zafi saboda shi ma yayi bata mai zafi, sai a mishi raddi mai zafi, in bata kama ba a rabu da shi. Amma dai kawai ka'ida amma ita ce la ya'ba'u man hakama sunnata bima khalafaha, wanda duk yake ya sanya sunna mai yake tafarkin sa baya damuwa da abin da ya saba mata, kowa ya faɗa jama'a. Ina fata mun gane wannan. Ya kamata ƴan uwan mu ahlus sunna su san wannan kaida jama'a, saboda akwai mutane da dama da suna kururuwa ahlus sunna ne su, amma za ka same su suna musunnoni da dama karantsai ko ta'awili ko ainihin wato ƙaryatawa, ko maganganu na banza wanda duka wannan bai dace ga mutumin da yace shi ahlu sunna bane. Allah ya tsare mana imanin. Faslu. Sai mallan yace ga wani faslu. Thumma kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yanhadu ala suduri qadamai. Sannan manzon Allah kuma daga nan bayan yayi ainihin wato sujuda daya yayi zama tsakankanin sujuda ya ƙara yin sujuda ta biyu sai kuma yace sai manzon Allah ya miƙe a bisa ainihin wato kafafunsa wa rukubataihi da guyawunsa mu'tamidan ala fakhidhihi yana mai sanya hannayen shi akan guyoyi to wanda yaje maka zai ga haka suke saboda wannan shine mazhabin Hanabila akan cinyoyi go mai kun ya sa hannun shi a ƙasa sai ya sa hannun shi akan cinyoyi sai ya miƙe da dogara akan cinyoyin wannan shine mazhabin Hanabila kuma shine suka kokarin su tabbatar da shi wasu daga cikin malaman su irin su Bakar Abu Zaid al-Tafil la jadida fi ahkamis sala samahu Allah ya samu kuskure kwarai a cikin wannan maganganun da yayi da kokarin ya tabbatar da hadisan al-Ikhtimad amma kuma dai akan cinya ba akan ainihin ƙasa ba wanda hadisin kuma sun ambaci ƙasa kai tsaye saboda wannan shine mazhabin Hanabila to kaga shine wannan irin abin da muke faɗa kenan kokarin sai an yi justifying mazhabin wani limami a lokacin da ya saba wa sunna at the expense of ita sunna ala hisabi sunna wannan ba daidai bane dan haka annan ma kuskure ne an riga an yi magana akan shi a baya shine tashi daga ainihin sallah daga zaman tahiyya ko zama na bayan gama raka'a guda an yi zasul isra to ana miƙewa ne tare da dogaro a ƙasa zamu zo mu ji karatu dalla dalla akan wannan insha Allah an zo gaba kama zakara anhu wa'il wa abu huraira kamar da wa'il ibn hujr da abu huraira suka ambata a cikin hadisai masu rauni kenan wadanda aka wuce a bayan kutuna su dama wala ya'tamidu 'ala al-ard bi yadihi kar ya sake ya ainihin dogara da ƙasa da hannayen shi a hakan ya kamata yi domin wannan shine as-sabitu an-nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bukhari ya ruwaito zamu zo mu ji shi ma insha Allah wa qad dhakara anhu malik ibn al-huwairithi annahu kana la yanhadu hatta yasawi jalisa yace kuma malik ibn al-huwairith mai hadisin nan nasbatu as-salah wannan saurayi da yaje ya koyi sallah a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma yana bi gari gari anguwa anguwa yana koya min sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan saurayi ya ambata inji al-imam ibn al-qayyim ya ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah baya miƙewa har sai ya daidaita a zaune wa hadhihi hiya allati tusamma jilsatul istiraha jilsatul istiraha yace wannan ita ake ce ma jilsatul istiraha haka ake karantawa in ta zo da ainihin wato idafa da kasara jilsatul istiraha idan ku ta zo ita kadai shine ake karantawa a ce jalsa kamar da za a ce qa'ada qa'adatun jalsatun faltatun haka irin waɗannan ainihin alawazani fa'alatun to wannan ita ce malaman fiqhu suke ce ma zaman hutu jama'a malaman fiqhu ne suka sanya mata suna wanda istilahi ne kuma la mashana la mashahata fil istilah wannan sunan ya ja mata bakin jini a gun wasu daga cikin malamai suna ganin dan me za a ce a huta a sallah suna ganin ita ce kadai gaba a cikin sallah wanda babu wani zikiri to kuma sallan nan an ce zikiri ne da katan alqur'ani tasbihi ya za a ce ga wani waje babu yin zikiri da haka suka yi ilga'inta har da cewa ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akwai wani wurin da ba a yin zikirin banda wannan shine sakata da manzo Allah yake bayan ya gama karatun Fatiha da sura hatta tarji'a ilaihi nafsuhu nan ma ba yin wani zikiri a wajen me yasa ba su ilga'in wannan ba Ibn Qayyim ya ambata yace Malik ibn al-Huwairis ne yace annabi baya miƙewa sai ya zauna ya daidaita wa ikhtalafa al-fuqaha fiha sai Ibn Qayyim yake cewa malaman fiqhu sun yi sabani game da wannan zama hal hiya min sunanis salah shin sunna ce daga cikin sunanin sallah fa yustahabbu li kulli ahadin an yaf'alaha sai zama mustahabbi ga duk wani mai sallah ya aikata ta aw laysat min as-sunani koko ba sunna bane wa inna ma yaf'aluha man ihtaja ilaiha cewa wanda zai aikata kawai shine wanda ya bukata ala qaulaini yace sun yi maganganu guda biyu, wasu sun ce sunna ne ayi, wasu sun ce ba sunna bane sai akwai bukata sannan ya halasta ayi. Wahuma riwayatani an Ahmada rahimahullah, da cewa ayin da kuma ka ayin dukkaninsu an rawaito daga Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah ya kara mashi rahma. Qala al-Khallal, al-Imam Abu Bakr al-Khallal, ɗaya daga cikin manyan graduate makarantar Ibn Hanbal, yace raja Ahmadu ila hadisi Malik ibn al-Huwairis fi jilsatil istiraha. Ahmad ibn Hanbal ya dawo ya fara aiki da hadisin Malik dan Huwairis game da zaman jilsatul istiraha. Wa qala, sai yace akhbarani Yusuf ibn Musa anna aba umamata su'ila anin nuhudi. Yusuf ibn Musa, ma'ana Yusuf ibn Musa ibn Rashid kenan al-Qattan, malamin su Imam al-Bukhari, sannan ɗaya daga cikin masu riwaya daga Imam Ahmad, babban malami ne su Bukhari da Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah, duka sun yi riwaya daga gare shi, babban malami ne. Ya rasu hijira da shekara 227. Wannan mutumi yace anna aba umamata su'ila anin nuhudi, an tambayi Abu Umama game da yaya ya kamata mutum ya tashi idan ya zo tashi daga raka'a. Waye Abu Umama a zahiri? Shine Imam Ahmad, amma an bincika ba shi da wani ɗa mai suna Umamatu ko wata ɗa ko ɗa mai suna Umamatu babu shi, kamar yadda Malam Albani Nasiruddin ya fara cikin Tamamul Minna, yace watakila kuskure ne hala Abu Abdullahi ake so a ce, wallahu a'lam. Faƙala, sai ya ce ala sudurul qadamaini ala hadisi rifa'a, ya ce za a tashi ne a kan ainihin wato ƙafafu guda biyu kamar yadda ya zo a cikin hadisin rifa'a. Wa fi hadisi ibnu ajlan ma yadillu ala annahu kana yanhadu ala sudurul qadamai, ya ce an samu hadisin Muhammad dan Ajlan, wancan da aka ce ya zo da ainihin shuzuzi, ya nuna cewa tashi ɗin da ainihin gyaffan ƙafafu ne. Wa qadruya min iddatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, arwaito wannan magana daga mutane da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'iru man wasafa salatahu sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur hadhihi aljalsa, sauran waɗanda suka ambaci watan sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bada labarin siffar sallah, su Aisha, su Jabir, su Anas dan Malik da su ainihin ire-irensu suna nan da yawa, su Huzaifa, yace duk ba su ambaci wannan zaman ba. Wa inna ma zukirat fi hadisi Abi Humaidin wa Malik ibn al-Huwairis, kadai wannan zama ya samu ambato ne a hadisin Abu Humaidin al-Sa'idi, wannan da yazo yace masahabai su goma suna zaune na fi ku iya sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya zaka ce kafin mu iya sallah irin ta manzo Allah, kai baka fi mu zama da shi ba, baka fi mu kiyaye sallar shi ba, suka ce to, yace to bari na yi ku gani. Yayi sallar, suka ce gaskiya ne haka manzo Allah yake sallar shi a cikin abubuwan da yayi hadda wannan jalsa. Wa Malik ibn al-Huwairis, da kuma wannan matashi mai suna Malik ibn al-Huwairis. Walau kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam su'ila da'ima, Ibn Qayyim ya ci gaba da ainihin magana yana cewa da a ce shiryan manzon Allah ne a ce ko yaushe yana yin zaman jilsatul istiraha, la zakaraha kullu man wasafa salatahu sallallahu alaihi wasallam, yace da duk wani da ya ambaci sallan manzon Allah ya siffanta ta daga cikin sahabbai, to da san ambace ta dukkaninsu. Wa mujarradu fi'lihi sallallahu alaihi wasallam laha la yadullu ala annaha min sunanis salah, kazo ta magana kuma, yace kawai dan manzon Allah ya aikata ta, wannan baya nufin ta zama sunna daga cikin sunnan sallah. Illa idza ulima annahu fa'alaha ala annaha sunnatun yuqtada bihi fiha, sai in an iya gano cewa lalle sunna ce yayin a yake da ita. Wa amma idza qudira annahu fa'alaha lil haja, amma aka iya kwatanta cewa ya aikata ta ne dan bukata, lam yadilla ala kauniha sunna min sunanis salah, wanda hakan bai wato bukata ne, to bukata ba za ta nuna cewa ta zama sunna ba. Fa hadha min tahqiqil manati fi hadhihi al mas'ala, yace wannan yana daga cikin wato tantance bayani akan wannan mas'ala. Jama'a Allah ya gafarta wa Ibn Qayyim, amma wannan magana gaba ɗayan ta kwakyara ce, Allah ya gafarta mashi, gaba ɗayan ta kwakyara ce, ba haka take ba. Kuma zamu zo mu je ga Tamamul Minna, Albani zai dinga mamaki ma, yace yana mamaki ya za a ce Ibn Qayyim faɗi wannan magana, ba irin shi ya kamata faɗi wannan magana ba. saboda malami ne da aka sani kwararre jajirtacce muhakkiki mai bin sunna kuma yayi irin wannan kwakiyar kuma yace ta hakiki ne ku duga ku ji fa wai kawai dan annabi yayi bai zama sunna ba wannan ba irin magana yin izala bane jama'a yes yin izala ne suke irin wannan magana da suka san da suka dinga suka abubuwa da suke sunna waɗanda su ba su karantar da su ba su ne suke cewa kaza ba sunna bane yin izala ne suke faɗa yan umma yin izala magana tarihi jama'a ba yadda aka iya ba ranan na faɗa nayi wasu maganganu da suka faru a tarihin da awa izala musamman a nan Zaria game da mu da yake ce maɗaliban albani ko yan salafiya irin rashin tunani rashin hangen nesan da yan izala suka dinga yi har rubuta takardu cewa ba ruwansu da mu mu ɓatattu ne yanzu kuma su ce su yi wa'azi a masallacin mu yanzu kuma su ce mu yan uwansu ne dole sai an faɗi wannan ba yadda aka iya ko da ana fata Allah ya yafe wanda suka tuba a cikin su domin yanzu Abu Sufyan babban sahabi ne haka Abu haka Abbas haka Khalid ibn al-Walid da ire-iren su amma za ka ran tarihi dole sai an faɗi maguzancin da suka yi da gaba da suka kafa wa manzo Allah ko ko za a ce a man tarihi tunda sun tuba ka taba jin an yi haka sai an ce Abu Sufyan da shine shugaban kafirai su ne masu zafa makircin da zawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan kuma ya tuba Khalid su ne manyan makiya na musulunci su da kansu ma suna fada sallallahu alaihi wasallam dan as yace da mu ne ma maki wannan manzo Allah fata muke mu ganshi mu kashe shi yace da mu mutu lokacin mun zama yan wuta muka zo muka kaunace shi muka so shi muke kare shi da mu mutu lokacin muna fata mu tsira hadisin na cikin Bukhari zaka tarihi shi matsalar shi inda ya faru bayan da ka iya maganin ba a ji ba ba a yi ba zaka dole ne yin izala sa kura su gaba da ambaton wannan tarihi cewa sun yi gaba da ƴan uwansu ƴaƴansu dalibansu waɗanda ake ce ma ƴan salafiya a nan Zaria a lokacin idan muka je wasu garuruwa kamar ni a garin mu Bauchi in ka je ka ba da labari dan dai ba a san ka matsayin makaryaci bane da sai a ƙaryata ka saboda su kuma a can ƴan izala da waɗanda ake ce ma ƴan salafiya ko matasa masu gogoriyar sunna duk ɗaya ne duka a izala ake duka izala ta zama wata umbrella da ta iya containing duka waɗannan da asalin ƴan izala din na da salafawan ƴan izala at-tabaqatul ula min al-izaliyin da kuma wannan tabaqatul akhira ko al-jadida na waɗanda suke ƴan izala ne kuma masu karatu irin na manhajin salafiya da sai suka haɗe suka zama da dattawa da matasa ana taimakawa juna in matasa za su zafin kai dattawa su hana su in dattawa za su jahilci matasa su taimaka musu ga yadda ilimi yace to amma mu nan bamu samu wannan gatar ba in ba dan da Allah ya huwace mana malami irin malal albani ba da mun shiga uku Allah ya gafarta mushi Allah ya jikan shi yasa ya huta to da haka ƴan izala sune suka dinga suka sunna ire-iren waɗannan sunnonin jisatul istiraha ajnu cira aljanu ire-iren su suka yi ta yin kwakyara da zindikanci dai wa annabi ƙarya ƴan izala ne suka yi wannan ƴan dariƙa ba su sa kansu a cikin wannan jidalin ba so dama su abin da bai su sunna ba tijani ne kawai da shi magana gaskiya jama'a so wannan maganganun da Ibnul Qayyim ya faɗa anan ba maganganun da ya dace a ce ya faɗe su bane amma ya riga ya faɗa kuma dole aka zo haka za a rubuta su a cikin littafin shi da haka zamu ji insha Allah daga malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ta'liqat da yayi a cikin littafin ainihin wato Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqhis sunna wanda yayi akan wannan gaba domin an samu malam Sayyid Sabiq ya kwafo wannan gabar kusan gabaki dayanta ya dan yi ƴan canje-canje a cikin littafin fiqhus sunna kuma ya kawo su kaman umurin ne musallama ya yadda akan haka ya tafi to da malam Albani Nasiruddin ya biya ta'liqi sai ya dauki gabobin da suka fi ko wadanne matsala gashi yake cewa wa min jilsatil istiraha a cikin shafi na 210 a littafin Tamamul Minna yace qauluhu fadin mai littafin fiqhus sunna kamar yadda ya kwafo daga Ibnul Qayyim وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الاحاديث ونحن نريد ما لخصه ابن القيم في ذلك ثم ساقه مالن سيد صادق yake cewa malamai sun yi sabani game da hukuncin jitatul istiraha sunna ce koko bukata ce saboda sassabawar hadisan yace amma mu zamu kawo summary din da ibnul qayyim ne yayi game da haka thumma saqahu sannan ya kwararo duka wannan zancen in kaje zaka ganshi qultu ni albani muhammad nasiruddin sai nace hadha yuhimu anna fil mas'alati ahadith mutadariba mutaarida kaga cewa da yi tab'al ikhtilaf al ahadith yana ruda ka kai mai karatu kaman cewa akwai hadisan da suke sabani ne wasu sun ce ayi wasu sun ce ka ayi bal kullu ma warada fiha musbitul laha ce san ba haka bane duk abin da yazo game da ita yazo ne ya tabbatar da ana yin ta walam yarid mutlaqan ayu hadithin yunfiha yace dadai wani hadisi bai zo yace ba a yi ba wanda ya kore ta ghayatul amri annaha lam tudhkar fi ba'd al ahadisi tsananin abin da zaka faɗa kace wasu hadisan ba a ambace ta ba wa hadha la yujibu al ikhtilaf al mudda'a wannan ku bai hukunta cewa akwai sabani kawai wani ya ambata wani bai ambata ba sai mu dauko kaidar da ya faɗa anan yanzu al musbit muqaddamun ala nafi kaji ta hakiki jama'a malami ne yanzu da malami suke gugar juna mu ma yan kallo ne kawai da yace wa illa idan ko aka ce duk abin da ba ambata a wani hadisi ba da gaskiya abubuwan sallah lazima haka shine sabani yace la lazima du'a mislihi fi kulli sunnatin lam tattafiq alaiha al ahadith da sai a kore duk wata sunna a ce ita ma akwai sabani game da ita mataka hadisi ba su ambace da gaba daya ba wa hadha la yaqulu bihi ahad wannan kuma duk wani malami ya faɗa haka duk wani mai hankali ba zai faɗi wannan ba cewa a duba sunnonin sallah sai an samu sunnar da duka hadisai suka ambata sannan za a yi kireta babu wanda zai faɗi wannan dan ya saba manhajin ilimi in ka faɗi wannan sai a maka dariya kun ji wannan kenan sai cewa qauluhu anna aba umamata su'ila anil nuhudi faqala ala suduril qadamaini ala hadisi rifa'a qultu adh-dhahiru min siyaqi hadha al-kalam fi az-zadi أن المراد بأبا أمامة هو الإمام أحمد أحمد رحمه الله شوى واند أكي نفي دا واند زنشن شين إمام أحمد ولم أجد في شيء من كتب التراجم أنه يكنى بأبي أمامة يتشي نيبان سامو أتكون لتابن تاريهي نمزا جيتشي والإمام أحمد أنا مش ألقنيا دا أبو أمامة با. أو أن له ولدا يدعى أمامة كوما يتشي وينا ديارا دا أكي تشو أمامة باشي دا واند ثم وجدت في هامش النسخة الهندية من الزبادي أن في نسخة أبا عبد الله أن في نسخة أبا عبد الله أبا عبد الله يتي سينا جاني كما أتكم بقن قصر إنديا نزاد المعاد الربطاء قصر لتافن شوى أقوى النسخة لتزود أبو عبد الله أنا وجن ميوكوان أبو أماما فلا الله الصواب يتي هلا شيني دي ثم إن قوله على حديث رفاعة يعني به حديث رفاعة ابن رافع قال عبد الله بن الامام احمد في مسائله يتي ده يتي كما حديث الرفاعه شيني حديث الرفاعه دان رافع وندا الامام اينهن عبد الله دان جدن امام احمد يكي فدا اчкин مسائل تمبوين ده مهيفنسا يرويتو اчкин اينهن كشي نا اينهن 81 شافي نا 286 يتي سمعت ابي يقول ان ذهب رجل الى حديث مالك بن الحويرث تقدم قريبا فارجو الله يكون به باس yace idan mutun yayi amfani da hadisin Malik ibn al-Huwairis to ina fata kai ya samu matsala inji Imam Ahmad kaman ya bada fatawa da shikenan qultu thumma zakara jilsatal istiraha qala wa kana Hammad ibn Zaid yaf'alu yace Hammad dan Zaid ya kasance yana yin zaman ainihin jilsatal istiraha a sallar shi wa ana azhabu ila hadis Rifa'a ibn Rafi' min tariq ibn Ajlan ثم اسجد ثم حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قم yace amma ni ina aiki da wannan hadisi ne da yace kai sujuda har ka natsu sannan ka taso har ka natsu a zaune sannan ka sake sujuda ka haka natsu a sujudance sa'annan sai ka miƙe qult ni مالن الباني سينتي وهذا لا حجه فيه على نفي ما ثبت في حديث ابن الحويرث وغيره كاغا wannan hadisin babu hujja game da kora abin da ya tabbata a cikin ainihin hadisin Malik ibn al-Huwairis da wani sa id gayatu ma fihi dan tsananin abin da ke ciki iyaka abin da ke ciki annal jalsata lam tudhkar fihi cewa zaman ba ambace shi ba wa hiya sunna wa laysat biwajib dama kuma sunna ce ba wajibi bane fa kaifa tudhkaru fi hadith al-musii salati allazi allamahu fi sallallahu alaihi wasallama al-wajibati duna sunani wal mustahabbat yusha da ambace ta a cikin hadisin da annabi ya koyar da ainihin wajibai ne banda sunnoni banda mustahabbai raji'il majmu' ka karanta al-majmu sharh al-muhazzab na al-imam an-nawawi mujallad na 3 shafi na 443 wa ka annahu lidafi hadhihi al-hujjati raja'a al-imam ahmad rahimahullah ila al-amal bi hadith ibn al-huwayrith wa huwa al-haqq alladhi la shakka fi yace wata kila saboda wannan raunin na wannan hujjan kisa imam ahmad daga baya aka ruwaito cewa ya dawo yana aiki da hadisin malik ibn al-huwayrith wanda shi kadai ne gaskiya da babu shakka game da ita jama'a ina fatan muna biye qawluhu fadin sa da yace wa fi hadith ibn ajlan ma yadullu ala annahu kana yanhadu ala sudur qadamai hadisin ibn ajlan yana nuna cewa wai annabi ya kasance yana miƙewa ne da ainihin gaffan kafafunsa qultu in kana ya'ni hadith ibn ajlan الرفاعه المذكور في روايه عبد الله عن احمد المتقدمه فليس فيها ما ذكر من النهود idan ya kasance yana nufin wannan hadisin da aka ambata daga Muhammad ibn Ajlan daga Rifa'ata ibn Rafi cewa game da wannan riwaya daga ainihin Abdullah dan gidan Imam Ahmad wanda ta gabata to kamar da kaji dai hadisin a cikin shi babu ambato game da miƙewa akan ainihin kafafu summa huwa min ta'alimihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salati sannan kuma kina daga cikin karantawar da annabi yayi mu wannan ainihin khalladu dan rafi walaysa min fa'ilihi sallallahu alaihi wasallam kama ta kaddama ba aikin manzon Allah bane dan kamar maganar shi da cewa manzon Allah ne ya aikata wa in kana ya'ni ghayruhu in ko wani hadisin ne daban yake nafi falam a'rif malal bane ce to ni ban san hadisin da yake nafi ba wa alal awwal in aka dauki na farkon cewa hadisin rifa'ata yake nufi wanda ibnu ajlan ya ruwaito fal ibaratu mushkila wannan zancen yana da ainihin kulli a jikin sa yana da tangarda cewa hadisin ibnu ajlan yana nuna a dinga tashi da gefan kafa to ba ambata a ciki ba ga akwai mushkila kenan da annaha tufidu anna hadisa rifa'a ghayra hadis ibnu ajlan dan yana nuna cewa kaman hadisan daban-daban ne alhalin kuma ma annahuma hadisun wahid tare cewa hadisi kwaya ɗaya ne fa ta'ammal in an ce rifa'a an dangata shi ga sahabin ne in an ce ibnu ajlan an dangata shi ga wanne dake cikin isnadin wanda ya shahara da riwaya hadisa ba hadisi ne guda biyu ba don ana fata muna bi wa qawluhu aidan wa sa'iru man wasafa salatuhu sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur hadhihi aljalsa cewa da duk sauran waɗanda suka bada labarin siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ambaci wannan zaman ba wa innama zikrat fi hadisi abi humaidin wa malik ibn al-huwayrith kadai an ambace ta ne a cikin hadisin abu humaidin da hadisin malik ibn al-huwayrith qultu ni albani muhammad nasir din sai na ce hadisu abi humaidin fihi wasfu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu humaidin sa'idi ya zo da ambatan siffar sallan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa fiha al-jalsa kuma a ciki akwai wannan zama bihadarati asharatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ainihin faru ne a gaban mutum goma daga cikin sahabbai wa fi akhirih a ƙarshen hadisin qalu gaba ɗayan suka ce sadaqata suka ce kai gaskiya haka za kana yusalli sallallahu alaihi wasallam suka ce mushi tabbas haka manzon Allah ya kasance yana sallah akhrajahu ashabus sunani wa ghayruhum sai Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da wasu sun tabbatar da wannan hadisi wa huwa mukharrajun fil irwa kuma ni Albani Muhammad Nasiruddin nayi takhrijin wannan hadisi a cikin Irwaul Ghalil fi takhrij ahadith Manar as-Sabil a cikin lamba hadisi na 305 fa laysa al-hadith min riwayati Abi Humayd wa Ibn al-Huwayrith faqat kama yuhimuhu al-kalam al-madhkur an Ibn al-Qayyim to ka gane cewa hadisin ba riwayan Abu Humayd da Malik ibn al-Huwayrith ne kadai ba ba kamar yadda maganan nan ta ainihin Ibn al-Qayyim take kokarin ta nuna ba wa innama ma'ahuma asharatun akharuna kaji akwai mutum goma banda su min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzon Allah alladhina shahadu salatuhu sallallahu alaihi wasallam wadanda suka ga sallan manzon Allah da idan su kuma suka ce lalle haka manzon Allah kake yin sallah bayan da Abu Humaidin ya gama ainin siffanta sallah kaga su ma sun ruwaito kenan da haka yanzu mutum nawa ne mutum 12 ne kenan alal akal suka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah yana yin zaman sallar Isra وقليل من السنن يتفق على روايتها مثل هذا الجمع الغفير من الصحابة رضي الله عنه يتي كي كتني دغا cikin sahabbai ake samu su tattara akan riwayan sunnoni irin wannan tari mai yawa ba kowace sunna ce zaka yi lissafa mata sahabi 12 da suka baito ba saboda sahabban nan mafi yawan su abubuwan da manzon Allah ya ambata bai ambata suna wajen ba mafi yawan hadisan da manzon Allah ya ambata ya kamata mu gane wannan jama'a ta hakiki ne mai muhimmanci a cikin ilimi cewa mafi yawan sunnonin nan da karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana fadan su ne a gaban sahabi 1 2 3 ba komai ne ya ambata a cikin taron mutane ba domin sahabban galibin su ba suna bin shi ne yu kullun duk inda yabo ba sannan ba dukkanin su ne suka shiga musulunci rana daya ba wani ya riga wani sannan ba dukkanin su ne kuma bayan ma sun ji suka samu tsawon rayuwar da aka bukatu zuwa ga abin da ke gare su ba sannan baya ga haka ba kuma dukkanin su ne suka rike ba kamar yadda Ibn Umar yake cewa da kanshi da yake cewa Abu Huraira hadisan shi sun yawa aka ce mishi kana ganin yana ƙarya ne yace a hafiza wa nasina ya rike ne mu kuma manta kina akwai abin da wasu suka manta a cikin sabba ko kuma wani bai ga bukata ya karanta da wannan abun ba to kenan ashe ba kowace sunna ce za a ce sai an samu sahabbai duka sun ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da aiki da ita ba sannan baya ga haka akwai sahabban da dama suke yi da gangan ba sa zuwa majalisa suna tsarawa kansu rayuwa ne su tafi harkokin rayuwarsu noma ko kiwo ko kasuwanci sannan wata rana kuma su zo makaranta gashi na cikin hadisin Umar da yake cewa shi da wani makwabcinsa sun kasance suna yin nauba sun raba aiki zuwa makaranta suna yin shift wannan yazo yau wannan yazo gobe duk wanda yazo yaji wani sabon karatu idan ya koma sai ya baiwa makwabcin nashi labari kaga wannan da gangan ma'ana da nufin ba za su zo ba saboda suna da talura a rayuwarsu to dan haka babu sunnoni da yawa ɗan kaɗan ne zaka samu waɗanda za a ce sahabbai sun yi ittifaki da irin wannan yawa wajen ruwaito su wa idil amru kazalika malam albani yace to tunda haka al'amarin yake cewa wannan sunna dai ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai da dama suka ruwaito ta kuma babu wani hadisi da ya kore ta gayat al'amri sai hadisan da basu ambace ta ba kwata kwata wannan kuma baya hukunta cewa babu ita fa yajibu lihtimamu bi hadhihi aljalsa to wajibi ne musulmai su ba da muhimmanci wajen yin wannan zama a sallolin su kullun wal muwazabati alaiha kuma addimanci rijalan wani sa'a maza da mata yara da manya jama'a irin yadda muke a masallatan mu na yan salafiya dole ne a koyar da yara a koyar da mata kuma a nuna musu kowace sallah ake yi wannan shine irin sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na rantsi da Allah jama'a babu wanda zai kiyamaci wannan sai wanda dama akwai wani kaikayi ko wata tsatsa a cikin zuciyar shi game da sunna ko kuma tsabaragen kasgi ne na jahilci game da hadisi domin karatun na kusha cikin Bukhari ba su malam Albani Muhammad Awwal Margayi ne suka fara yin shi ba su malam Jafar bane suka fara yin shi yana nan a cikin sahih bukhari dan me mutane suna cewa su ahlus sunna ne za a kawo musu sunna suke ba su 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 wadannan irin ahlus sunna ne kenan kuma su ce wai kar a kyare su akai kai da kake yi ma kai ne abun kallo kai ne abun kyara babu shakka wannan ta'annuti ne idan dan dariqa ko wani batacce yayi haka dama wa huwa ahqqu bihi wa ahlu ya cancanta kuma dama tambarin shi kenan dan bai rinsa kanshi da sunna ba amma ka ce kai ahlus sunna ne kai dan izalatul bid'a ne wa iqamatus sunna sannan an kawo sunna fa abaita an tuqima ka ki ka kafe akan ba za ka tsireta ba fa hadha min al ajab al ujab wannan abun mamaki ne jama'a wannan abun mamaki ne abun ainihin ba da labari ne cewa ga wasu mutane suna cewa su ahlus sunna ne amma suna kyamar sunna suna kyamar sunna israha suna kyamar ajalu suna kyamar sallar takalmi suna kyamar qabdu da ake yi suna kyamar abubuwa da har suka shafi aqida kamar magana akan aljanu da makamantan su suna yin ta'annuti iri daban-daban akan sunnoni ma'ana duk sunnar da jama'ar su ko kungiyar su ko malaman su masu ba su fatawa ba su sa mata hannu ba dai da aka yi ga bayyana musu ita daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su kekasa kasa su ce san ba za su yi za su shafa wa idan su tuka ba sa jin tsoron Allah, ba sa kunya idan mutane. Wannan karatu da ke cikin risala shi suke dauka cewa taqumuka yaqumuka annahu saham, mutun ya mike kamar an tada mashi, wannan kuskure ne. Saboda mene? Saboda ya saba wa sunna shine kawai. Annabi cewa akai yana mikewa ne bayan ya zauna, ya zauna ya natsu, sannan ya mike tare da dogaro akan hannayensa. Wannan ita ce sunna kadai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da mikewa daga raka'a ko bayan tahiyya. Shi yasa kaji Malam Albani yace wajibi ne a bada muhimmanci wajen karantar da wannan zama a koyawa maza da mata, dattawa da yara da kowa, duk inda kaje yin sallah karka ji kunyayi. In sun baka limanci a wani masallaci kai, kar ma ka ce musu ni fa ina yi, kawai su ga kana yi. In ka gama suka ce ba su, sai su cire ka su sa wani, fine, sun sauke maka nauyi. Ko kuma a ce wai idan liman baya yi ka kai, to waye ya ce liman ka yayi tukunna? Na farko shi me yasa baya yi? Shi yana kyama Annabi ne? Shikenan duk abin da liman baya yi kai ba za ka yi ba kenan. Sai ka je ka bi bayan liman mai yin sadal ko irsal, bara faɗa da yaran malamai, yana yin irsal baya runguma hannu, to lazima wannan fatuwa shine kamar haka, runguma hannu. Ko limamin da baya kada yatsa shi, lazima wannan shine kamar karka kada yatsa. Ko limamin da yake yin wani abu da yake ragewa a sallah, lazima haka shine karka yi. Domin hadisi yace yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Za a yi limamai za su dinga yi muku sallah idan sun cika duk abubuwan da ya kamata su cika a sallah. Falakum wa lahum, ku da su ku samu lada cikakke. Wa in akhta'u, idan ku sun lalace sun bata na sallar su, falakum, ku ku samu ladan ku idan kun cika naku. Wa alaihim, zunubin suna kan kansu. Daka babu wani hujja kan cewa liman baya zaman jisatul isra'a kai kai, wai saboda kai ya zama liman ya mike ka kuma kana tsaye, fine, bai kamata liman ya mike kana tsaye ba. Amma kuma abin da yafi wannan rashin kamata shine liman ya kibin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka mu ba mu fahimci haka ba jama'a, mu duk inda muka je sallah mu muke yi irin yadda Annabi yace ayi, liman yayi irin yadda manzo Allah yace ayi, to shi ma ya dace. In bai yi ba fa alaihi wuzuru. Wannan shine abin da muka gamsu da shi jama'a. Anan ne wai za su dinga mana ilzami da cewa wai ai Ibn Taymiya, ai Imam Shawkani, ai Muhammad ibn Amir As-San'ani wai suna da fatawa irin wannan. Mu za su wa ilzami bayan ga ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma abun kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka ya ku ahlus sunna, wanda kuka ce ku ahlus sunna ne, ku daina kyamar sunna jama'a. Ba daidai bane a ce an kafa izala da kai shekara 38 da suka wuce kuma kamanta haka, ka shiga izala da wurwuri, ka ce kai ahlus sunna ne, sai kuma yanzu daga baya ka zo akan mustahabbi ka bata ainihin addinin ka. Babu shakka wannan sunna ce mustahabbiya, to amma kai me yasa kake kyamar sunna mustahabbiya? Dan me zaka kyamaci sunna mustahabbiya? Ai ba bid'a aka ce ba, sunna aka ce, kace kuma kai ahlus sunna ne, dan me zaka kyamaci ta? Allah ya shirye shi mu. A takeice Malam Albani yake cewa wa adamu liltifati ila man yad'i annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala hal maradin aw sinnin. Kar kuma a waiga a kalli duk wani wanda yake cewa wai Annabi yayi zaman jisatul isra ne saboda rashin lafiya ko kuma san da ya tsufa. Li anna zalika ya'ni anna sahabata ma kanu yufarriquna bayna ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallama ta'abbudan wa ma yaf'aluhu li haja. Domin duk wanda yace haka ya maida sahabbai marasa kan gado kenan, yana cewa ba sa iya bambance abinda manzon Allah yayi saboda bauta da wanda yayi saboda ainihin bukatuwa. Kenan sahabbai ba su da kan gado, shine yanzu zai yake da kan gadon da zai iya gane haka. Alalin ko sahabbai duk abin da ya kasance manzon Allah yana yi dan bukata sun bayyana. Kamar mas'ala game da itace da aka kafa mishi a daidai inda yake tsayuwa a masallacinsa lokacin da ya tsufa, in yana sallah in ya dan ji gajiya sai ya dan jingina a jiki, kamar yadda Abu Dawud ya rawaito. Sahabban da suka kawo wannan karatun suka ce lokacin da ya tsufa ne yake wannan. Amma babu wani sahabi kakab da ya ambaci wannan magana a cikin karatu jama'a. Ƙarya ce ake wa Annabi, wanda duk haka ya jira gidan shi a wutan bai tuba ba, domin ƙarya ce. Babu inda yake a cikin karatu, daga dai cikin riwaya babu. Ta'awilat ne kawai da ainihin ta'awilat batila, gashi yace wa hadha batilun bidaha, wannan barna ce bayyananniya. Ka fara tunanin sahabbai ba sa gane abin da suke ruwaitowa, sai kai ne zaka gane bayan shekara 1400. Jama'a wannan kuskure ne, wallahi muna faɗa wannan magana alhalin ba ma jin dadin su, alhalin muna tunanin ba mu ya kamata mu faɗe su ba, bai kamata mu samu kanmu a cikin irin wannan yanayin da sai mun faɗi wannan maganganun ba. Malam Albani namu marigayi Albani wannan nazariya mai wannan makaranta ta dara hadisi salafiya, Allah ya gafarta mishi, yau kamar shekaru 20 kenan ko 19 ya kanta da littafin sifatus sala a nan tudun wada, da ya zo kan waɗannan gaɓoɓi haka ya zauna ya karatu dikin dikin wajen kashe takwas akai, wasu mu suna nan akai, mu dai muna nan akai karatun, lokacin ba a ɗauka a bidiyo balantana da sai ka je ga bidiyon, amma muna zaune akai karatukan, kuma har yanzu muna tuna karatukan a cikin kunnuwanmu, kuma muna nan da su a kasusuwa. Babu abin da ba a feke ba game da wannan ainihin sunnoni, aka kawo karantarwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar game da ita, amma duk da haka mutanen nan suka ci gaba da kyama da gaba da ƙarya, kuma suna cewa su ahlus sunna ne, shuwagabannin izala a nan garin da malaman izala su ne suke wannan ta'annutin. To shi yasa an ana suka su, sai wani dan izala a gefe ji kamar da shi ake ba da kai ake ba, idan kai dan izala ne na gaskiya dan halak ne a izala ba da kai ake ba, ana magana ne akan wasu diddiga kaya, wasu shegu a cikin gidan izala, da su ake wannan magana jama'a, da su ake wannan, kuma sun san kansu duk wanda ya damu to ya san yana da matsala ne. Dan izala zariya tana da wani wato wani yanayi da ya sha bamban da duk wata izala jama'a, ko kun san cewa har rigingimin izala tun na farko can da waɗannan da ake yi na yanzu bayan an haɗe an sake rabe wannan, ko kun san cewa jama'a tushen su daga garin zariyan nan ne, na rantse da Allah da rena ke hannun shi a nan garin zariya, kuma su suke faɗa da kansu ƴan izala cewa su suka kitsa waɗannan rigingimin, har da ta kama sai mu faɗi sunayen mutane, wallahi mun san su, kuma sun sani suna ji wannan magana, sun san mun sani, mu ce da wani ya gaya wa wani akai meeting a wuri kaza, wani shine sakataren meeting din, suka ce a kulla rigima da za a bata izala ta rabu gida biyu tun wancan kara da kuma wannan sabuwa, kaga izala zari ta zama matsala kenan. Tamar da haka ne muna cewa mu ƴan izala ne, bai da ka iya duk bala'in iskanta da babanka yake, sunan shi babanka ko ba haka bane, duk yanda ake ganin kabila ko ba wata kabila bace, baka canza kabila, idan kai inyamuri ne ko bayarbe ko bahaushe ko kabe ko wani iri ne kai, ko dan chibok ne kai, sai zama wannan kabila ta da wani tabo a jikinta, bai da ra'ayi ka canza daga ita, sai dai kokari kai ka gyara kanka. Jama'a wannan sunna ce a je a karantar da kowa ita, in ka da mata islamiya za ka koya musu sallah, koya musu aikace, ka nuna musu haka ake, haka yara a islamiyu da makarantun hadda da irin waɗannan makarantun boko da ake integrated, a koya musu sallah irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka samu lada da falala, kamar da muke fata Malam Albani Allah ya gafarta mishi, Allah ubangiji ya cika mishi ladan waɗannan sunnoni da ya yada a wannan ƙasa ta mu. Babu shakka wannan sa daga cikin sunanan da suka mutu gaba daya yazo ya raya su a kowane lokaci a waɗancan shekarun, waɗannan mid zuwa late 90s din, wasu malamai manyan malamai daga Kano suka zo nan garin, malaman sunna ne, suka zo suka yi sallah da mutane ƴan salafiya a nan zariya, a wasu daga cikin, a wanda daga cikin masallatan garin nan, da kansu suka mike suna yin taliki cewa wallahi su abun ya wasu sha'awa, dan su a Kano a wancan lokacin duk wannan karatu an yi shi amma ba a aiki da shi, an ci gaba da yin sallah ne kawai irin ta yan dariƙa, suka ga nan komai ana kokarin sai an dabbaka shi, duk abin da aka karanta sai an dabbaka shi, gurgurdan hali Allah ya taimaki mutanen zariya ƴan salafiyar zariya akan wannan, kuma wannan duka falalan Malam Albani ce ubangiji Allah ya saka mishi alkhairi. Dan haka jama'a a ci gaba da karantar da wannan sunna, a ci gaba da aiki da ita, ita ce kadai sunna, shi zaka ga muna yi mu a dukkan sallolinmu, da farilla da nafila da idi da kusufi, duk inda zama ya kama bayan an yi raka'a za a miƙe a raka'a mara, to sai mun zauna, me yasa? Saboda haka annabi yake kawai shine hujja. Qawluhu an ibn al-qayyim an al-imam ibn al-qayyim, sai magana da mai littafin ainihin za a abin nan fiqh sunna ya faɗa daga ibn al-qayyim yake cewa walau kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallama fi'ilaha da'iman da zakaraha kullu wasifin li salati, wannan mun gata daga cikin maganganu mafiya hadari da ya faɗa, wai da a ce shiryan manzon Allah shine yin wannan zama a ko ina, to da dukkanin waɗanda suka ambaci suffa sallar manzo Allah da san ambaci wannan ainihin wato zama din sai yace qultu hadhal kalamu gharibun jiddan min misli hadhal imam ce wallahi wannan magana abin mamaki ce kwarai daga irin wannan babban malami fa inna lazimahu domin lazim wannan magana at-tahwinu min sha'ani sunani kulliha kulakanta sunnoni gaba daya shine ma'ana wannan magana saboda mene li annahu laysa fiha sunnatun yumkinu an yuqala domin a cikin sunnonin sallah gaba dayan su ba wata sunna da za a iya cewa ittafaqa ala zikriha kullu wasifin lisalati sai dauko maganar shi ya sa a cikin alama ainihin quotation ba wata sunna da zaka ce gaba daya masu bada labarin siffar sallar manzo Allah sun hada kan ambatanta kaga lazimin haka in ba su hadu ba kawai ai watsi ne ita kenan kaga ya zama an yi wulakanta sunnoni to wannan magana bace kama da irin magana Ibnul Qayyim ba shine magana da muke dazu abin da yasa ake ta bashi uzuri dan an san malamin kwarai da malamin bid'a ne aka karanta wannan magana ya faɗe ta to da ba sauki ba sauki akan shi hujumi za a mishi kawai kawai laila nahar amma an san malamin sunna ne ya samu kashi a cikin tuntube ne Allah ya gafarta mishi ya alamu zalika man lahu inayatun khassa bi tatabbi'i sunani wa turqiha duk wanda yake da ba da muhimmanci na musamman wajen bibiyan sunnoni da isnadojinsu ya san haka ya san ba wata sunna da za a ce dukkanin masu ba da labarin sallah sun faɗe ta wala adri wallahi Ibnul Qayyim yace na rantsa da Allah ni dai ban sani ba ban san yadda akai ba kaifa yanqulul muallifu hadhal kalama wa yamurru alayhi duna an yu'allika alayhi bi shay'in yadullu ala ma fihi min al-khata'i mimma yadullu ala irtida'ihi lahu wa muwafaqatihi alayhi yace na rantsa da Allah ni ban san yadda akai malam sayyid sabiq ya kofo wannan magana ya wuce ta kanta bai yi wani ta'aliki ba wanda zai nuna cewa ya ambaci kuskuren da ke ciki wanda rashin yin ta'alikin yana nufin ya yadda ne shi ma Ibnul Qayyim yayi magana garibiya shi kuma wannan ana mamaki ya haddaran tsuwa yake ya rantsa da Allah bai sayar da akai ba yaushe malami wancan ya kuskure kai kuma ana ganin ka malami mai basira a cikin ilimi muhakkiki ka kofa wannan magana kuma da kuskuren ka wuce akai baka ce komai ba wanda haka yana nufin ka yadda da kuskuren kenan shine lazumin shi shine ce wallahi ban san yadda akai ba fa inna sai ce fanzur ma yalzamu ka duba abin da ya jawo kanshi shi sayyid sabiq min tauhinis sunanil lati saqa al muallif fi kitabi ya jawo kanshi ya wulakanta dukkanin sunonin da ya kawo a baya kafin waɗannan irin su mene fa inna wada al yamina al shimali masala runguma hannu a kirji da ake a tsayuwa sallah wa du'a'i tawajjuhi wa du'a'a tawajjuhi da du'a'un da ai addu'a listiftahi kenan wal isti'aza da fadan a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi kafin fara katun sallah wata amin da fadan amin bayan fatiha wal qira'a da karatun fatiha da sura gaba ɗayan su waz zikru fi ruku da kuma ambato Allah da ake a cikin ruku'i waz zikra fi sujudi da na cikin sujuda was salata ala nabi sallallahu alaihi wasallama da salatin manzo Allah da ake a cikin tahiyya kaji waɗannan kullu hadhihi sunanit tis'a duka wannan sunonin guda tara lam yadhkurha abu humaidin wa man ma'ahu min as-sahaba abu humaidin da sahabban da suke tare da shi ba sa ambaci wannan ba fi sifati salati sallallahu alaihi wasallama wa kadhalika lam yadhkurha ghayruhu haka nan akwai wasu su da ba su ambace su ba afa yalzamu min zalika radda hadhihi sunan yanzu nan dan haka sai a ce a tunkuɗe su kuma duk masu cewa kada ayi wannan zama saboda ba a ambace shi ba sai a hadisi biyu kadai suna yin waɗancan kuma waɗancan ɗin ba a ambace su ba su ma sai a wani hadisi ɗaya biyu uku haka kaga lazumin ka ce wannan saboda hadisai ba su haɗa a kanta ba kar a yi aiki da ita to lazumin haka isti'aza lazumin haka ta'amini lazumin haka karatun fatiha da sura da sura lazumin haka faɗan ainihin salati bayan tahiyya da ire-iren waɗannan Allahumma la yace sam ba za a yi batsi da sunnoni saboda wani bai ambata ba walizalika radda al-hafiz qawl ibn al-qayyim hadha biqawli fi al-fath da aka ibn hajar a cikin fathul bari a cikin mujalladi na biyu da yazo yana magana daidai inda ya magana akan wannan hadisin a cikin kitabus sala da ya kawo wannan magana ta ibn al-qayyim sai ya maimata da martani yace fihi nazaru wannan magana akwai tababa a cikin ta ba daidai bace fa inna sunan al-muttafaqa alayha al-muttafaqa alayha sunnoni waɗanda aka haɗu ana yin su a cikin sallah din nan lam yastaw'ibha kullu hadisin mimman wasafa babu wani hadisin da yazo da su gaba ɗayan su daga cikin hadisan sallah wa inna ma ukhidha majmu'uha min majmu'ihim. Kaji wani muhakkikin kenan go yace an samu tattaruwan sunonin ne daga tattaruwan hadisan. Wani ya bada labarin tahiya, wani ya bada labarin istiraha, wani ya faɗi ainihin zikiri bayan tasowa daga ruku'u, wani ya ambaci amin, sai aka tattara sai aka samu dukkanin sunonin. Babu wanda ya ambace su gaba ɗaya, babu wani hadisi kwaya ɗaya gel da za a ce ya siffanta sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi bi suratin shamila, a ce is comprehensive 100% ya ambace kuma babu wannan hadisi. Kafin a samu wannan sallar sai an kawo hadisi sun fi 150 hala. Gashi nan dai kana gani a cikin sunnatus salam hadisan ba za su kirgu ba da wuri wajen 600 ya hada kafin ya fitar da sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata jama'a muna gane wannan. To kaga babu wata sunna da za a ce dan wani hadisi bai ambata ba kada a yi ta. Me yasa suka kafawa ita wannan sunna ita kare kahon zuka suka tsane ta? Shine abin mamaki din. Kuma duk masu yin waɗannan maganganun a nan zariya galibi waɗannan maganganun suke ɗebowa wanda tuni an musu raddi. Kaji tuntuni Ibn al-Qayyim da ya faɗe ta bai kai shekara 200 tsakanin shi da ainihin Ibn Hajar aka mata raddi ba sai yanzu ba. Ba sai yanzu da ta yada a wannan gari namu na Zariya ba da sauran wurare. Amma alhamdulillah yanzu ga jama'a duk inda kaje yanzu hayan dariƙa suna yin sil isra hayan dariƙa an riga an saba ta zama sabo, wani ma bai san yana yi ba, bai ma san ai wancan sabanin ba. Dan wannan sabanin da muke faɗa wanda aka yi a nan garin game da sil isra shekara 20, wani ma bai fara ustazanci ba, wani ma shekara 20 dan kankanin yaro ne a islamiya yana koyan ainihin wato alifin ba'un ta'un, wani ma bai fara sa wando ba a cikin matasan da suke rayuwa yanzu. Shekara 20 ai da dan nisa ai ko da dan nisa duk wanda aka ce shekara 20 a shekarun shi nan zaka ga ya canza gaba daya, kuma wani abu ya saurake ne. Allah ya shirye shi mu. Wa zakara mithluhu ash-Shawkani, haka nan Shawkani shi ma ya maida irin wannan martanin a cikin Nailul Awtar mujallad na 2 shafi na 226. Wa huwa al-haqqu alladhi la rayba fihi, yace wannan shi ita ce gaskiyar da babu ainihin wani kokonto game da ita. Sai yace qauluhu, fadin sa da ya ƙara daukowa daga Ibnul Qayyim yace wa mujarradu fi'lihi sallallahu alaihi wasallam laha la yadullu ala annaha min sunanis salah, dan kawai annabi yayi wannan bai nufin sunna ce ta sallah illa idza ulima annahu fa'alaha sunnatan, sai an san yayi a matsayin sunna ne fa yuktada bihi fiha, sai a goyi bayan shi sai a kwaikwaye shi akai. Irin wannan magana shine nace ƴan izala suna faɗa, har wani yake ganin ka wani tattaɓan baki ne, ba tattaɓan baki bane, ƴan izala suna faɗan wannan magana cewa kawai dan annabi yayi, to ya zai zama sunna kenan ba dan annabi yayi ba? Ya ake a samu sunna jama'a? Ba magana ne ko aiki ko tabbatarwa ba, amma sai ka ji yace kawai saboda an ce annabi yayi sai ka ce sunna ne, babu altaban biki. Allah ya shirye shi mu. Wato matsalar take faruwa jama'a shine idan asali mutum bai koyi ilimi daga malamai rabbaniyun wanda za su sa maka qawaid na ilimi, su gaya maka ko da ba su koyar da kai abu ba sun baka ka'idojin da za ka gane meye daidai, to ka samu matsala. In baka samu malamin da za su sa maka wannan setin ba, shine malami ya zama ya koya maka abin da ya koya ma, dan bai iya koya maka komai, sai kuma baka qawaid amma wanda su za ka iya gane meye daidai meye ba daidai ba. Canaki abin da ake koyarwa a makarantun boko kenan a jami'o'i. Duk wanda ya je koyan accounting da aka mishi duk wata ka'ida ta accounting ko duk wata ka'ida ta sociology, yanzu kun sociology ko duk wata ka'ida ta medicine, za a bashi qawaid ne amma da a mishi misalai, a koya mishi practicals waɗanda za su bashi durba gogewa akan abu, sauran kuma faqis ala zalika, gaje ta kiyasi je ta koya akan su. To waɗannan qawaid din za su sa in yaje ya ji wani abu wanda bai taba ji ba, ba zai rude ba tukun na farko, sai ya nemi yayi amfani da waɗannan qawaidin na ilimi dan ya tantance wannan abin daidai ne ko ba daidai ba, abin da ya kamata kenan. Kaman bakanike ne, ka kai mishi motar da bai taba gyaran irin ta ba, ba kamata ya ce wannan motar kawai shirme ce, injin ta bai da kyau, ha sai ya tsaya ya duba tukun na ya ga yaya take, ina ne suka yi kama da irin abin da ya sani tukun na ko, kafin ya tabbatar da cewa daidai ne abin da aka ko ba daidai bane. To waɗannan mutanen galibin sun samu kuskure malaman da suka koyar da su a lokacin babu irin wannan ilimin na qawaid da za a koya maka usul fiqh, musalaw tarikh, musalaw hadith, qawaid fiqhiyya, qawaid lugawiyya, waɗanda da su ne za ka iya gane abubuwa da kanka. Da sai zama ba a koya musu wasu sunnoni ba, kuma ba a koya musu wasu ka'idoji na gane abin da ba a koya musu ba, da haka duk abin da ba a koya musu ba sai su ce ƙarya ne babu shi. saboda ba su da qawaid tare da su. Abinda ba a koya maka ba idan ka ji sabon abu, to zuwa ake a kalli meye dalilan shi, meye hujjojin sa, ya za a aiwatar da su. Tun cikin sahabbai haka suke mu'amala junan su. Duk wanda zai bada fatawa sai a ce to da me ka dogara, sai kawo ka'idojin shi, in ka babu ne a karba, in ba a karbe su ba a gyara mai, ko kuma kai ma ka ce ni ma ga irin nawa. Amma babu waɗannan qawaid na ilimi, dole ne an zo an ta faɗin sunnoni za a yi ta samun tufka da warwara. Da haka tsawon rayuwar Malam Albani, Allah ya gafarta mishi, ya sha wannan fama da gwagwarmaya da ƴan bid'a iri iri, saboda Allah ya yi shi malami ne wanda ya tumbatsa ilimi. Kullun ya zauna sai ka ji wani abu sabo na ilimi a bakinsa. Da akwai waɗanda kuma su kuma suna jira ne kawai su ji su ce ƙarya ne. Da haka aiki ya gansu. Haka Abubakar Gumi ya fama da ƴan ɗariƙun nan su ɗayi rubuci, har yanzu ba su gama karatukan sharaddi ba. To shine kuma sai yanzu aka zo kuma aka samu wasu na baya, su kuma ƴan izala ne suke ma ƴan uwansu ƴan izala rubuci. Kaga gar ɗayi rubuci dama an san shi ɗan ɗariƙa ne, an sani. Da haka dan yawa Abubakar Gumi raddi ba abin mamaki ba ne. Amma a ce kana ahlus sunna kuma kana ƙin sunna, jama'a wannan abin akwai takeici. Allah ya shirye shi. Qultu kad alimna annahu fa'alaha sunnatan wa tashri'an min wujuhin. Yace to shikenan, ka ce dai sai in an san sunna ne ko, to mun san sunna ce ta fuskoki da dama. Al awwalu, na farko, annal asala adamul illa, asali shine babu wani abu da zai sa a ce ba sunna bane. Fa man da'a ha fa alaihi isbata, wanda duk yace ba sunna bane shi za a ce kawo dalilin ta zama ba sunna ba. Athani, na biyu, anna ahada riwati hadhihi sunna Malik ibn al-Huwayrithi wa huwa rawi hadith sallu kama ra'aytumuni usalli fa hikayatu li sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallama dakhilatun tahta al-amr, cewa daga cikin wanda suka zo suka bada labarin wannan sunna ta zaman al-istiraha akwai Malik ibn al-Huwayrith wanda ya riwayato hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli. Dan haka abinda yazo yana yi a aikace yana mana hikayar abinda annabi yake yi kenan, abinda annabi ya ce akwai yake kenan. Annabi ya koya mai sallah, yace ku je ku sallah yadda muka ko ga ina yi, sai kuma aka ga yana yin wannan zama ya nuna kenan zaman na daga cikin abubuwan da annabi ya koya mushi yace ai. Sai yace undur al-fatha wa nail al-awtar, ka karanta fathul bari da nail al-awtar. Al-thalith, na uku, annahu rawaha jama'atun min as-sahabati kama taqaddama fi hadisi abi humayd, an samu sahabbai da dama ruwaito ta daga cikin hadisin Abu Humaidin. Wa yastahilu adatan an yakhfa alaihim annahu inma fa'alaha lil haja, kuma a al'adance ba zai yi a ce wa ya uye gare su su 10-11 da shi Abu Humaidin cewa ba sunna bace, musamman kuma yana mahalli ne na jarabawa, suna Allah Allah ne su kama shi da kuskure suke mishi nan ba haka annabi yake yi ba. Mun lura ko jama'a, suna so ne su nuna mishi bai fi su sallama da Allah ba. Da haka duk abin da ya wanda ba haka ba, ana jira ne a ji a ce a gama a ce mai nan ba haka ba ne, amma ba su ce mishi haka ba. Sai ke cewa walau sallamna bi imkani zalika adatan, da za mu ma taslimun jadali mu ce eh zai yiwu haka din a al'adance. Fa innahu la yakhfa ala nabi sallallahu alaihi wasallama khafa'a zalika alaihi, amma kuma ba zai ɓuya ga manzon Allah cewa haka ya ɓuya gare su ba. Mana da manzo Allah ya fahimci sahabbai ba su gane wannan abin da yake yi bukata ba ce, da ya bayyana musu dan kar su je suna yi. Wahina idin kana yunabbihum ala zalika, da ya musu tambihi. Fa idan lam yakun shay'un mimma zakarna, to tunda babu wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da ya faru, fa huwa dalilun wadihun ala annahu inma fa'alaha lil ibadati la lil haja, wannan dalili ne karara akan cewa wannan sunna ce manzon Allah ya yi ta ne dan ibada ba dan bukata ba. Wallahu huwal muwaffiq, Allah shike bada dacewa. Allah ka bamu dacewa. Zama kun ji wannan karatu shafi 2.5 daga littafin Tamamul Minna fit ta'aliki ala fiqhi sunna, wanda littafi ne daya daga cikin littafai masu matukar muhimmanci a ce kowa ya karanta su, wanda yake ainihin wato so ya san me sunna. Musamman akwai wasu qawaid a farko da Malam Albani ya ainihin wato kawo su game da ka'idojin hadisai. Ka'idoji ne guda 10-15. Ina makaina wasici da sauran ƴan uwa su je su kuma su karanta wannan ka'idoji, musamman kuma kai kasusuwan da Malam Albani namu Muhammad Awwal Albanin Zaria Allah ya gafarta mishi ya karantar da waɗannan ka'idoji, waɗanda za su yi mutum amfani kwarai wajen gane abubuwa da dama a cikin ilmi. Allah ya shirye shi mu. Dubare ga wannan sai mu cike da cewa wannan zama jama'a da suke ta suka akwai inda ma fa dole sai an yi shi. Akwai salat da take dole sai an yi zaman jisas isra in ba ayyuba ta cika ba. Wannan a musahabi ne amma akwai sallah da ta tabbata a sunna wanda dole sai an yi. Gashi daga littafin sunan na al-Imam at-Tirmidhi al-Jami'ul Kabir wannan dake hannuna tahqiqin Bashar Awad Ma'ruf wani professor mutumin kasar ainihin Iraki daga cikin mujalladi na daya akwai tahqiqin Malam Ahmad Shakir hannuna bai kai gare shi ba wannan daga baya zo yayi nashi yake cewa kuma yayi ne dan ya kara sanan Ahmad Shakir domin Ahmad Shakir yayi tahqiqin da ba a taba yi Tirmidhi ba a duniyar nan amma kuma sai Allah cikin ikon sa ya karbi rayuwar sa bai karasa ba aka bayar wasu malamai waɗanda hadisi ba sana'ar su bane sai suka yi suka zo da ajabal ujab suka bada abubuwan mamakin mamakau a cikin kurakuran da suka yi da shine wannan professor ne na tahqiqi Bashar Ma'ruf Awad shine sai ya ce bari ya sake yin tahqiqin dan ya zama an samu ainihin lafiyayyen tahqiqi cikakke Allah ya saka musu alkhairi gaba daya to gashi a cikin mujallad na daya daga shafi na ainihin 491 ababu ma jaa fi salatut tasbih babun da yazo akan bayani game da sallar tasbih wata salla ce ta mustahabi da ake yinta wanda ta inganta duk da wasu malamai sun nemi su kawo ainihin tangarda game da ingancin ta musamman saboda irin roman da ke cikin ta za mu karanta mu samu fa'ida kaji cewa a cikin irin wannan salla to dole ne ma sai kai jilsatul istiraha الإمام الترمذي أذكر لبّا حديثنا دبو نتري هدو لتمانن دبيوتي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب العقلي قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع وانا حديثي الإمام الترمذي أنسوش لك بابا مالمي أبو كريب مالمي نواندا كسان دكّن ashabul kutub sita sun yi riwaya da gare shi Muhammad ibn al-Ala ya rasu da shekara 248 Allah ya gafarta mishi Imam Ahmad ya ƙi riwaya a gare shi saboda yana daga cikin malaman da suka amsa ainihin wato jarabawa da aka yi musu cewa Qur'ani makhluki ne har Imam Ahmad yake cewa da zan yi riwaya a wurin waɗanda suka amsa mihna to da nayi agun mutane guda biyu Abu Ma'marin da Abu Kuraibin kama yadda al-Imam al-Zahabi ya kawo a cikin littafin Siru Alamin Nubala wa min qablihi al-Imam al-Hafiz Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi a cikin Tarihu Baghdad wannan mutumi daga cikin abubuwan da suka faru da shi abin mamaki shine san da ya mutu yayi wasiya cewa littafan shi gaba daya a tona rami a rufe su sai Zahabi ya ce wata kila saboda baya so wasu masu rauni su zo su dauki littafan shi sai su karantar da hadisan da ke ciki masu rauni ko su canza hadisan sai a dauka shine ya karantar da su a haka saboda hadittafan na dauke da hadisai ne da yawa kuma ya karantar da waɗanda ya intiqai ne kawai waɗanda ya tabbatar da ingancin su ya karantar amma sika ne fi nafsi sikatun sabtun wa imamun ya kawo isnadi har zuwa kan sahabi Abu Rafi'in qala Abu Rafi'in yake cewa wato wani bararran bawa kenan manzo Allah ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lil abbas manzo Allah ya ce wa ammin sa abbas dan Abdul Muttalib ya anni ya baffa ala asiluka shin bana sada da zumunci gare ka ba ala ahbuka shin bana na maka kauna da kyauta ba ala amfauka shin bana gaya maka abin da zai amfane ka ba qala bala ya rasulullah yace haka yake abin ya manzo Allah ka sada da zumunci na ka mini kyauta ka amfana da ni qala ya ammi salli arba rak'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi wa suratin kaje kai sallah ta nafila raka'a hudu kowace raka'a ka karanta fatiha da sura fa idan qadatil qira'atu idan ka gama karatun fa qul kace allahu akbar walhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illa allah 15 marra ka fadi wannan zikiri kana tsaye kafa 15 qabla an tarka kafin kai ruku summarka faqulha 10 sannan kayi ruku'u ka fadi wannan zikiri kafa 10 summarfa ra'asaka wa qulha 10 sannan ka dago kanka ka sake fadi so 10 summasjud faqulha 10 sannan kayi sujuda ka sake fada so 10 kowanne gaba sai kai asalin abin da ake a wajen na tasbihi ko zikiri summa farasa rasaka faqulha ashara, sannan ka dago ka sake fadin kafa 10 a zama na tsakanin sajada da sajada, summa rfa summa summa sujud faqulha ashara, sannan ka sake yin sujuda ka sake fadan guda 10, summa rfa rasaka, sannan ka dago kanka daga sujuda ta biyu kenan ko, faqulha asharan qabla an taquma, ka fadi guda 10 kafin ka mike daga zaune kenan. Wannan shine zin israha. Sai fa zalika 75 fi kulli rak'ati, ka ji guda 10 guda ainihin wato 75 a kowace raka'a, wa hiya 300 fi 40 rak'ati, zaka samu guda 300 kenan a cikin raka'a hudu. Walau kanat dhunubuka mithla ramlin alijin ghafaraha Allahu laka, idan kai wannan sallah koda zinubanka sun kai girman asali ramlun adil, an ce sunan wani dutse ne wanda yake katoto a ƙasar Yaman, koda zinubanka sun kai girman wannan dutsa, autarwa yace koda sun kai girman kumfan teku ghafaraha Allahu laka, Allah zai gafarta maka gaba daya. Wannan ita ake ce masalatut tasbih, ta inganta jama'a ba rauni gare ta ba, duk da wasu isnadoji wanda ba su tabbata ba. Sai yake cewa qala da ma da al-im da ainihin sahabi al-Abbas yaji wannan rumo sai yace ya rasulullah wa man yastati wa an yaqula ha fi yawmin, ya manzon Allah to wa zai yin wannan sallah kullun, wannan sallah da tsayi take, domin tasbihin zaka yi shi ne dalla dalla, wa zaka dinga irin nan dariƙa bane ka dinga mimi da baki, a'a tasbihi zaka yi sosai, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar, kana kirgawa sai kai 15 sannan kai ruku'u, in kai ruku'u bayan ka gama ka tasbihu ruku'u sai kai 10 sannan ka dago, ba karamar sallah bace jama'a. Sai yace to wa zai iya wannan kullun ya manzon Allah, sai yace in lam tastati an taqula ha fi yawmin fa qul ha fi juma'a, in ba zaka iya kullun ba to kai duk mako shine juma'a, fa in lam tastati an taqulaha fi juma'atin fa qul fi shahri fa qulha fi shahri, in ba zaka iya yi a ainihin mako ba kai a wata, fa lam yazal yaqulu lahu hatta qala, bai gushe ba yana fada masa sai da yace fa qulha fi sana, kai so daya a shekara, a wata riwaya ta Imam Ibn Majah yace kai so daya a rayuwarka, fa fi umrika marra, in ba zaka iya yi shekara ba kar ka bari a ce ka rayu ka mutu musulmi baka taba yin ta ba, ko ka taba yi ko yaushe ne last time da kai, ka ba kanka amsa. Wannan hadisi da makamai da muka faɗa hadisi ne ya inganta, daga cikin da suka inganta shi akwai al-Imam Abubakar al-Ajurri da al-Hafiz Abdurrahim al-Misri malamin sa al-Imam al-Mundhiri, kamar yadda Mundhiri din ya haka amin malamin ainihin sa al-Imam Abul Hasan al-Maqdisi, kamar yadda sorry malamin sa al-Imam al-Mundhiri ko shine mai targhib wa tarhib ko, al-Imam al-Mundhiri babban malami ya hakaito a cikin at-targhib wa tarhib cewa malamin su al-Hafiz Abdurrahim al-Misri ya inganta wannan hadisi. Haka nan kuma shi al-Maqdisi Abul Hasan ya hakaito inganta wannan hadisi daga al-Imam Abubakar ibn Abi Dawuda daga mahaifinsa Abu Dawuda as-Sijistani da dai sauran malamai wanda suka inganta. Nan kurkusa kuma malam Muhammad Nasir al-Albani shi ma ya inganta ainihin wannan hadisi na ainihin sifatus sala amin na sallar satu tasbih. Akwai ilitafai kanana da aka yi haka mana da su anan makaranta waɗanda suka tattara riwayoyin da ainihin takhrijat na hadisin na hadisan sifatus sala a hadisan satu tasbih da kuma fitar da wasu fawaid da ke ciki. A takaice sallah ce dai mai falala kuma ingantacciya wadda ya kamata musulmi ya dinga yin ta akai akai, ko wace rana ko kowane mako ko shekara shekara ko kuma su daya a cikin rayuwarsa, dan ka ji falalarta za a gafarta maka zinubanka gaba daya. Wannan kuma ba lasisi bane ka ce bari na gama yin zinubai ne ta yin zinubai daga asabar zuwa alhamis ranar juma'a in dare kawai sai kawai ne salat tasbihi, ma'ana kai gaba daya kai deleting din su kenan, a ba haka bane. In kai zinubi ne irin zinubi na al'ada da ake yi waɗanda wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum thumma zakarullaha ko fastaghfiru li dhunubihim, waɗanda mu'mini idan suka yi aikin na barna ko na asha sai kuma suka tuna Allah sai su nemi gafarar zunubansu wannan shine abin da ya tabbata sannan an tambayi Abdullahi dan Mubarak game da shin raka'o'i hudun nan za a raba tsakankanin su ne yace idan sallar rana ce kake idan sallar rana ce yace yana ganin kayi su duka kakkai sallama kakkai sallama sai kai hudu amma idan sallar dare ce to idan kai biyu kai sallama sannan ka sake yin biyu kai sallama saboda hadisin salatul laili masna masna to wanda kai babu lafi akai insha Allah amma wannan fatawa ce ba wai nassi bane daga annabi sallallahu alaihi wasallam a takeice wannan hadisin mun kawo shi ne jama'a dan mu ji fa'idar cewa wannan sunna ta salatul tasbihi ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma sallar ma da ba za ta yi ta cika ba sai an yi ta dan kaga irin wannan sallar idan ka ki kace kai kana mikewa ka annaka sahamun to dai dai shi zaka tsaya kai waɗannan guda 10 kaga ba inda zaka yi su kenan ina ba ta mun gane wannan jama'a Allah ya shirye shi mu tana ganin saboda da lokaci ya kure da yake magarba tana yi da wurwur kwarai to zamu kwana anan insha Allah saboda kuma musamman idan mun dawo karatu Allah kai mako mai zuwa wannan malami Ibnul Qayyim bai ambaci mas'ala ta miƙewa da hannu ba saboda ya karkata ne zuwa ga miƙewa da ainihin kafafu zamu mu da tattaba bayane game da hadisin miƙewa da hannu wanda yace kuma in za a miƙe dan a dunkule hannun domin wannan ita ce daidai gabar da ake miƙewa amma kwata kwata bai ambata ba zamu kawo daga malamai miƙewa ta hanyar dogaro da hannaye guda biyu dunkulallu nan ma mu dan tattaba karatu haka dan sama sama abinda Allah ya huwace mana kafin sai mu ainihin ci gaba da karatu insha Allah wanda yake littafin tamamul minna yana iya zuwa da shi a mako mai zuwa dan zamu sake neman shi dan mu ji wasu bayanai daga ciki insha Allah ina faɗa wannan nake cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله